Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'an Ukraine sun ce har yau ba su samu asarar rai ba a cikin wani mummunan hari da jiragen saman Rasha suka kai akan wani gidan wasa a cikin makon nan a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta akan garuruwan Ukraine, lokacin da masu shiga tsakanin kasashen biyu ke neman cimma matsaya guda. Yanzu a jiya Juma'a an ceto mutane 130 daga kasan ginin gidan wasan a cewar jama'an na Ukraine, yayin da ake ci gaba da binciken sama da mutum 1000 da ba a gano su ba a harin da aka kai akan wannan matsuguni na wucin gadi a ranar Laraba. Majalisar birnin Mariupol ta faɗa ta hanyar sadarwar Telegram cewa bayanan da aka tattara na nuna ba asarar rai, amma akwai labarin wani ya samu mummunan rauni. An kai wa gidan wasan halin bama-bamai ne, duk da alamomi da ke nuna akwai fararen hula a wurin, ciki har da yara da aka yi musu matsuguni a wurin. Rasha dai ta musanta kai hari akan gidan. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban China Xi Jinping wuni guda bayan da babban jami'in diplomasiyan Biden ya ce Washington ta yi imanin cewa Beijing tana niyyar ba da gudunmuwa ga mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. A cewar fadar White House, hirar ta waya wacce ke zama ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka kai mamayar ta kai tsawon sa'o'i biyu. A ranar Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai a wannan mako cewa China na niyyar kai wa Rasha ɗauki da yake nanata abinda wasu jami'ai suka faɗa. Blinken ya yi gargaɗi cewa Beijing za ta fuskanci mummunan sakamako idan ta bada goyon baya ga yakin Putin ba tare da bayyana dalilin yin hakan ba. Beijing ta faɗa cewa wannan zargin bawa Moscow taimako wani shiri ne na yunkurin karkatar da laifi. Makonni da aka shafa ma da karancin man fetur da rashin wutar lantarki a Najeriya, lamarin na yin illa ga ƙananan kasuwanci da dama a faɗin ƙasar. Wasu kasuwancin sun rufe na wani ɗan lokaci, yayin da wasu kuma suka rage lokacin aikin su don shawo kan ƙarancin makamashi. Wutar lantarki ta katse ne makonni biyu da suka gabata, lokacin da na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta samu matsala sakamakon kurakurai da ke tattare da na'urar. Hukumomin ƙasar dai sun ɗora alhakin ƙarancin man fetur ɗin ne akan batun gurɓataccen mai da ya kai kimanin lita miliyan 170 da aka shigo da su daga Turai a watan Janairu. A watan Fabrairu, gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta fitar da lita biliyan 1 na man fetur daga asusun ajiyar kasar domin daidaita raba mai a cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gobarar daji da take tafiya da iska na ci gaba da ƙona wani yanki da babu jama'a da yawa a yammacin jihar Texas a jiya Juma'a, inda ta cinye fiye da eka 45,000 na busasshen ciyayi tare da tilasta kwashe wasu mazauna wurin, a cewar jami'an kashe gobara. Rukunin wutar ta yankin Eastland ta kunshi gobara guda 4 da ta tashi tun ranar Laraba a cikin ƙarancin zafi da iska, da kashi 4 cikin 100 ne kawai ke ɗauke da ita a ranar. A cewar ma'aikatar gandun daji ta Texas, jami'ai sun ba da umarnin kwashe mutane a yankunan lardin Eastland mai yawan mutane kusan 18,000, wanda ke kimanin maili 90 daga yammacin Fort Worth, a cewar hukumar kula da wutar daji ta ƙasa. Iska mai ƙarfi da busassun ciyawa sun taimaka ainihin wurin yaduwar gobaran cikin gaggawa, yayin da ma'aikatan kashe gobara suke shan wahala wurin daƙile wutar. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Taliban ta ƙasar Afghanistan ta ce za ta ba 'yan mata daga sakandare na ƙasa zuwa sama damar komawa makaranta a mako mai zuwa, wani mataki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yabawa. Bayan da ƙungiyar masu kishin Islaman ta kwace mulki watanni 7 da suka gabata, tana baiwa yaran maza kaɗai ne damar komawa ajujuwa, tare da hana 'yan mata a mafi yawan lardunan Afghanistan yin haka saboda matsalar kuɗi da kuma rashin tsare-tsare da ake bukata don tabbatar da tsarin ilimin tsakanin jinsi da zai yi daidai da shari'ar Musulunci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da masana tsaro da kuma diplomasiya ke yi dangane da yaƙi da ake gauzawa tsakanin ƙasashen Russia da Ukraine. To madalla, a cikin shirin namu na yau, masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya yana mana fashin baki ne dangane da ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake wannan yaki, wato nacewar da ƙasar Ukraine ta yi cewar za ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. To shin wace riba ne ƙasar Ukraine din za ta cimma idan har ta shiga wannan ƙungiya ta NATO?
Tana ganin tattalin arziki zai fi bunƙasa in suna tare da ƙasashen yamma fiye da ƙasar Russia. Ka gane ko? Kuma suna ganin cewa wannan tankiyan ma wanda na ce maka akwai masu alaka da ƙasar Russia ma suna cikin Ukraine din. Suna ganin kuma ko ta tsaro ne, abin ya fi ƙarfi ta wurin tattalin arziki. Amma ko ta tsaron ma suna ganin ko da Russia za ta yi musu wasu barazana in suka shiga can suna da babban wa. Ko suna da abokai.
Amma ai yanzu maganar tsaron gashi Russia tana kai musu farmaki. Amma Turawan sun ce ba su sojojin zuwa Ukraine din ba.
Ai ko a cikin masana ba duka aka yi ittifaki ba cewa akwai wanda suke ganin cewa idan dai har Russia ta kai ma Ukraine yaki su ma ɗan ƙasashen za su kai. To amma kamar yadda su lokaci abin da kai hasashen abu ba haka yake zuwa ba. Kuma ko su ƙasashen Turai din ai da in ka ji irin maganganun da suke kamar irin ku taɓa su magani ne, ka gane ko? To amma kuma yanzu abin da yanzu zai ba su ƙasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa Russia ta fito haka da ƙarfinta ba. Don ita gaskiya ni a ganewa na maybe ban yi daidai ba, ita Russia tana ganin wannan yaƙin fitar da kai ne fa, ba su ɗauke shi da wasa ba. To fitar shi da wasa ɗin nan dole su kuma ƙasashen yamma su sake tunani za mu yi faɗan nan a haka ko ko za mu yi. To kuma abin da muke gani a ƙasar shine suna ganin cewa duk fa yadda suka so su taimaki Ukraine kuma abun bai kai yanzu za su su kuma za su yi fito su faɗa da Russia ba. Kuma yanzu ko maganar shiga ma Ukraine ɗin NATO ai kaga su fara ƙasa a gwiwa a cikin ƙasashen NATO ɗin akan cewa abu ne dai wanda za a ci gaba da tattaunawa ba su ba da daida.
Dan ce na ga ita Ursula tana cewa za a duba.
Yawwa, kaga sun fara abu ne saboda da Russia ɗin ta fito dole su duba su ga cewa akwai yadda za ka yi yaƙi da mutum cewa ina neman kawai mu mutu ne. To kai ma sai ka duba abun da suke nema na cewa Ukraine ɗin ta shigo ya fi nauyi da sai har za su kai su faɗa da Russia. Duk da ba su so abin da Russia take ma abu da duk da ba su ba ta goyon baya ba, amma suna ganin kuma haka ɗin bai kai ƙarfin da su za su ce ƙasashen su sun fito gaba da gaba suna faɗa da Russia ba. Sai suka tsaya a maganar za mu ba da makamai, za mu ba da kuɗi, za mu sa menene kangin sanction da sauransu su takunkumi. Kuma maganar shigan abin ɗin ba su ce eh ba. Busti a'a ba.
Za a duba
ke cewa.
Na'am. Ambassador kamar yadda group captain ya yi bayanin ita muradin Ukraine ga tarayyar Turai. Su kuma tarayyar Turai wani riba suke nema ko kuma me amfani da za su cimma idan har suka karbi Ukraine ta shiga kasar wato kungiyar su.
Ko wace kungiya ko yusu suna son wasu su shigo. Kaman abin da yake faruwa a Najeriya ni abun takaici ne da wasu suke cewa a raba Najeriya. Kasashe suna coming together ba wargajewa suke yi ba. European Union suna ɗebo waɗanda dama suke Soviet Republic suna mai da su members na EU ko kuma su shiga NATO. Banda Belarus ba wata ƙasa da take cikin old Republic na Soviet Union da suke ƙaunar Russia yanzu. Na aiki a Poland ba tana cikin Soviet Republic ba, tana cungashin kanta. Amma saboda wulakanci da suka samu a hannun Soviet Union ba su kaunar Russia yanzu. Waɗanda dama suke Soviet Republic da suka yanzu suna zaman kansu ba su so su haɗu da Russia yin wani abu. Sun san wajen tattalin arziki ba abin da Russia za ta yi musu. Tattalin arzikinsu in zai bunƙasa sai dai sun haɗu da yamma. Kamar zamana a Poland 1998 zuwa 1990 lokacin ana communism. One year later ne communism ta collapse. Or 1990 ta collapse. Lokacin da ta collapse, in kaga kamfanoni daga yamma da suka shigo cikin Poland suka kakkafa abubuwansu, Poland ya canja gaba ɗaya. To sauran waɗannan ƙasashen su ma tattalin arzikinsu ya bunƙasa. Don haka su haɗuwa da Russia ba za ta biya musu bukata ba. Kamar yadda National Security Advisor na America lokacin George Bush Senior Brzezinski ya faɗa, she of Polish origin, lokacin da aka yi interview ɗin shi ya ce, militarily Soviet Union is a superpower. Abin da ya faɗa kenan. But economically Soviet Union is a third world country.
To yanzu ambassador su Turawan yamma idan har sun amince Ukraine ta shiga cikin su, duk da cewa kai bayanin cewa kowane ƙasa ko kuma kowane mutum yana son ƙari ne ba raguwa ba, to amma ta kamar mai wani riba za su samu
su a ce ma Ukraine tana cikin su, su sun biya bukata.
To group captain, idan muka duba yadda Belarus ta zama yar kanzagin Russia, su Belarus kana jin menene yasa suka juya yamma baya suke tare da Russia a wannan lokacin?
Kowace ƙasa tana gwadawa ne ina ne tuwanta zai fi zama yana da man shanu. In ta duba ƙarfin soja da Russia take da shi da kuma kusancin ta ga Russia din, idan aka zo wani faɗa ko na wutar raki sai kuma sai ƙara gwadawa me ye kasashen yamma za su iya mata su kare ta daga Russia. To ina ganin su shugabannin Belarus sai suka ga cewa a gaskiya a zaman su na ƙasa, zaman su lafiya, ya fi su zauna lafiya da Russia maimakon su taimaki kasashen yamma. Kishiyan abin da ita Ukraine ta yi kenan. So su Belarus ba zan iya cewa ma ko su ma akwai soyayya tsakanin su da Russiawan ba. To amma wani lokaci ka duba ne a ƙasa wanne ne fi maka zaman lafiya? Zaman su da suna da hudda da ƙasar Russia shine zai fi musu zaman lafiya.
Kuma duk da cewa ita ba da cikin wato tsohuwar Soviet.
Kwarai, duk da haka to amma ga makwabtaka ya haɗa su.
Problem na Belarus ba a ƙaunar Belarus a European Union. Saboda shi president na Belarus ya yi wajen shekara 28 yana mulki yanzu. Mulkin kama kare yake. Turan yamma da yake su magana democracy ake yi. Suka ce Belarus ba democracy ba ne. It's a dictatorial regime. Don haka su ba za su yi mu'amala da waɗanda ba su bin democracy ba. President na Belarus ba zai rashin Turawan yamma sannan ya yi rashin Russia ba. Shi yasa yake tare da Russia. Tunda Russia din ma su ma ba wai democracy ne suke ba. Putin da shi da Medvedev suna abin da ake kira da Turanci musical chairs. In wannan ya tashi a kujera ya koma nan wannan abin da suke da yi
a tsakaninsu
abin da suke.
Amma masana me yasa kake jin ita Belarus ta bada kasarta ma dakarun soji ma Russia suke kai farmaki Ukraine, ba ka jin cewa za ta fuskanci sakamako mara daɗi daga Turai da kuma Amurka kasancewar tun daga zuwa an fara sa takunkumi a Russia?
Ai, already ba su da wani dangantaka na kirki da Turai, don haka abinda suka yi sun yi saboda sun ga ya cancanta ne wa kasansu.
Amma sana to idan a ƙarshe kallon jiya na ga shugaba Putin yana cewar duk wata ƙasa ko wata ƙungiya da za ta shigo hanyarsa zai ɗauki mataki a kanta wanda ba taɓa gani a tarihi ba. Me yake nufi da wannan batu?
To, zan ce ko a cikin masana diplomasiyya kamar ambaso da ke tare da mu da na soja, a gaskiya an so a ɗayi kuskuren cewa da wani ƙarfi Russia za ta karu wannan abin nan. Fitowanta na a mutu ko a yi ya ba mutane mamaki. To wannan magana da shi Putin yake dai na cikin kan wannan hanyar ne ya nuna cewa ita fa Russia fa, in fa aka ce maganan wai shiga Ukraine ɗin nan NATO ko EU fa, ita fa bata ɗauke shi a ƙaramin magana ba. Magana ce da tana son dole fa sai an warware wannan magana. Magana ce wanda ba za ta karɓa ba. ko ta yaya. To kaga wannan ina ganin yana ƙara me yake cewa a tauna ƙasa dan ayatul tsoro. Yana ƙara faɗa ne cewa yana ƙara tabbatar da cewa su fa wannan yaki ne suna gani na survival din ƙasar su. Na ƙasar su za ta ci gaba so ba wasa. So yana so san duk wanda zai shigo ya san su in ka shirin shigowa ne ka tunanin shigan da zaka yi.
Na'am.
Ba abin da zasu ja da baya ba.
Na'am. Ambassador Shegu Putin ya ce ma jami'an da suke kula da makaman sa nuclear su zauna cikin shiri. Kana jin zai amfani da makaman nuclear wannan yakin?
No, ba zai yi ba. Barazana ne.
Amma ana ganin Putin kaman
zai wata ka ji. Yanzu in yaki zafi za a yi nuclear. Amma ba za a yi ba because it is what in military terms ake cewa mutually assured destruction.
To domin jin cikakken wannan amsa mai sauraro sai a biye mu makon gobe. Yanzu kuwa da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na wannan mako. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kai nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka, barkamu da wannan lokaci da kuma kawo muku shirin da dan gari, shin da ke zakulo garuruwa masu tarihi. Domin sanin suwa suka kafa wannan gari, menene kuma garin ya shahara da shi? Abdulrahman Kabir Jani ne yake muku lale marhaban a cikin shirin. Madalla yau a cikin shirin muna garin Abukur a cikin karamar hukumar Rimi ta jihar Katsina. Gwamna tare da Aliyu Lawal Abukur wanda shine waziri magaji Abukur, shin suwa suka kafa wannan gari?
Shi garin Abukur muna iya cewa kamar yadda muka samu a tarihi tun daga iyaye da kakanni, asalin waɗanda suka kafa shi kusan ana iya cewa bangarori ne kamar guda biyu. Saboda shi asalin yadda garin ya fara da kamar a ce unguwanni irin zama na mutanen da a ce can gida da haka ya fara. To shi ya sanya asali ma ita sarauta Abukur ko magaji Abukur ake kiran shi magaji jihi. Idan muka ce jihi ana nan abin da ya shafi can da in. To kusan haka ta fara irin zama na mutanen da na Fulani, wanda zaka ga kusan kowa a gidan shi a gonar shi nan take, can ma ba a hadu ba, aka hada gari. To wannan shine mataki na farko kusan na fara samuwar garin Abukur. To daga nan kuma da tafiya ta tafiya sai Allah ya kawo shi asalin wanda yake shine kakanmu wanda ya iyayenmu. Wanda shi kamar yadda muke ji daga da tarihi ya taso ne daga kasar Sokoto. Daga kasar Sokoto da ya taho shi yasa wani lokaci muke ce mu kan jikokin dan fodiyo ne. Saboda shi sunan shi Bislami suna ne na Fulani. To da ya taso daga kasar Sokoto din biya da zango ko ina bu sai wurma tana nan ina ga yanzu cikin kasar Kopitaki. A da can kasar Dutsen Maci dan daka ne. To nan ya fara yadda zango da yadda zauna da bayan shi da dukiyar shi da sauran al'amuran shi. To ka san rayuwa irin ta da kowa yana neman malaba. Abin da nake nike ni da kowa yana neman malaba, wanda bai da karfi kokarin shi ya jingina da mai karfi. Tunda lokaci ne na yaki, in yaki ya taho ko wani dakari ya taho, in ya iske ko ɗan riga ɗan gidaje sai laƙumi. To zaman shi wannan garin sai ya sanya duk ƙauyuka da gidajen da ke gehe da garin sai suka samu majingina, sai suka jingina da shi.
Shi
mayaki ne inda ya taho da bayin shi da sauransu. To ka san mutanen da wani lokaci ba kasahoi suke son mutane ba da yawa a ce. To ganin mutane sun yi yawa wajen duk an zo an zagaye shi, to sai ya ƙara matsowa sai ya arewa da yau sai zauna wani gari da ake ce ma babban Ruga ta yanzu. Ita ma ina ga yanzu ko ƙasar Ɓatagarawa ce ko kurfi, ina ga kamar dai Ɓatagarawa ce babban Ruga. To nan ya fara nan ya zauna, da ya zanna ya dan ɗauki lokuta har sarakunan lokacin Dallazawa an ce lurin shi suke aikowa a ba su nono da madara a matsayin shi na mazaunin nan kuma wanda Allah ya yi ma'aziki na waɗannan abubuwa. To ganin hakan kuma mutanen dai sun yawaita sai ƙara matsa sai ya ƙarewa sai ya sauko wata unguwa da ake ce ma Barazaki, ita ce tsohuwar kasuwa ta yanzu. Wuri ne mai dausayi, zakuna ne da namun daji suke zaune wurin, kuma sai jarumin gaske ciki iya zama wajen. To da ya zauna nan ita ma barazaki din tsoho kasuwa ta yanzu dan iyayenmu har gidaje suna da su a wajen da magaji in ya sauko daga hawan sallah irin magaji Audu da sauransu ne yake sauka da mutanen shi. To yana nan zaune ita barazaki din sai aika ma sarkin lokacin cewa to wannan wurin shi ba ya isa zai tashi. Sababbi ya kau mafarki yayi. Mafarkin da sai aka ce mashi a mafarkin sai aka nuna mashi yaban nan inda yake zaune ya gusa duk inda rana ta hudu to nan ne zai zanna. To da yau ya ga ma wancan sarki yake ce to shikenan inda ka gani sai kai yace kuma mafarki yace to ai shikenan tunda su mutanen dada can da mafarkin sukan yi amfani da su kusan abubuwa da dama misali to sai ya taho lokacin da ya taho da bayin shi da sauransu sun tankaro sun yi gusin shi yana zuwa daidai wani wuri na nan ana ce mashi dutsen magaji yana nan arewacin Abuka in daga Kaduna ka taushi zaka fara iskewa akwai wata hanya da ta haka sai wani gari kadiya to in ka bi akwai hanya da za ta kai ka dutsen magaji to shi sai ya tsaya na lokacin da yake nan rana ta hito bayin shi da duke shi da sauran har sun kai wani gari da ake ce ma mararrabar rimi yanzu muna ce mata lambar rimi to ganin haka sai ce to a hukuna da su sai tare nan dutsen magaji wanda nan Allah ba ya mai cikawa to da ya rasu din ne aka baiwa dan shi dan ci shi ya hida daya wasu kuma su ci biyu dan shi ne Ahmadu dan uwan shi kuma Bello wasu kuma suka ce a Ahmadu ne kawai ya haifa to shi Ahmadin lokacin da Bislamin ya rasu da Allah ya bashi mulkin ko jagoranta wannan tawagai ta mahaifin shi to shine sai ya taso daga can sai ya matso nan bayan gida
to a kiyasi wannan gari na Abukur sai kai kamar shekara na
to kamar yanda tarihi yake bayyanawa shi wannan garin namu na Abukur yana iya dauka kusan shekara 160 har da wani abu saboda wannan zauren ga yanan kana kallo kaga an rubuta since 1871 to lokacin da aka yi da gurin ai bukaci irin haka a ce a dan sa shika-shikai sai ana cipci sai mutane su rinka huta a wajen har ta kai ga an yi masa dakin hayi idan nan mutanen da har ta kai ga to lokacin da aka yi bukai ya zama kofa ce ta shiga da dakin hayi shine 1871 ma'ana 1871 to in ka buga a shi kanshi zauren kusan yanzu zai samu shekara 151
to wannan gari na Abukur bayan ya dunkule a tarihi ya fuskanci yaki-yaki kasancewar ma shi wanda ya dunkula garin mayaki ne
eh to gaskiya ga yanda tarihi ya gangaro har ya same mu mu Abukur gaskiya ba a taba yakan mu ba kuma mu ma ba mu taba yakan wasu ba abinda kawai ya faru wani tsari ne daga cikin irin tsarin da Allah yake ba kowanne gari to wannan garin yana da shi dan lokacin da shi in dan mai da ka bai kadan magaji Ahmadu yana nan bayan gida kan a dawo nan akwai wani malami da yazo ka san su malami a da ba wuri guda suke zama ba yawo suke neman ilimi to Allah ya kawo shi wannan garin lokacin magaji Ahmadu aka tarbe shi ya kwana aka bashi abinci da zai tafi sai ya ce to zai yi ma magaji wata wasiya kuma zai bashi wani kamar a ce lakabi sai ya ce to menene sai ya ce ka tashi daga can inda kake ka dawo nan ma'ana daga can bayan gida gurin su Ahmadu Waziri da irin kaura ya baro wajen ya dan matso ya dawo nan wannan kofar abin da ya baya ya ce sannan kuma in ka tashi gina gida kofar shiga gida kada ta kalli gusa ka koma ta kalli yamma kayi ta kusurwa saboda yanzu in ka duba kofar gidan magaji Abukur zaka ga daga wannan kofar ta harku da waccan ta shiga gidan sarauta bata kalli kai tsaye kusurwa daya ba yace na daya kenan in kai haka har duniya ta nadi yaki bai cin wannan garin sannan kuma dan nan ganin inda da Allah ya kai shi to sai yayi suna kuma sai an san shi wannan ya sanya daya daga cikin abuta tarihi suke cewa wannan yana daga cikin dalilan da ko an tinkaro Abukur da yaki tunda kan hanya take less kamar misali za a ci wani gari da yaki an biyo ta kan hanya duk ruwan da ke kan hanya an sani a yaki a da gama ake da su zaman su kan hanya ya ci su to Abukur da an tinkaro ta sai ta koma babu
ba
maganinta ya zama cewa baka mu ko ka tinkaro ta baka ganinta saboda haka wani lu wasu kuma suka ce da an tinkaro ta sai ta koma gidan turwa Abukur ba ta taba ta yi yaki ba wani gari ko ta kama ma wasu a yaki wasu tunda kaga tana da makwabtaka da kaura a yaki a kafina kan aka ce kaura to kaga kusan shine number 1 ko 2 misali
to batun sana'a wace irin sana'a mutanen Abukur suke
So alhamdulillah kusan babbar sana'a mutanen Abu Kurdi noma ce da kiwo.
Da in ya kasance gari ya taso yayi wannan shekaru aru-aru sai ya kasance kila akwai kalubale. Wani kalubale garin Abu Kurdi ke fuskanta yanzu wanda za ku so mahukunta su ji dan daukan mataki.
Kamar yadda kace din duk gari yawan yawaito shi da al'umma tai haka kuma yawan yawantuwan kalubale da sauransu za a iya samu. To yana dai daga cikin kalubalen mu a Abukur a gwamnatanci muna roko ga hukumomi waɗanda suke na kusa da na nesa da waɗanda za su iya kai irin wannan korafin inda ya kamata a kai kuma a magance mu. Akwai nan daga gusuncin gari in ka taho a bangaren gina gari kenan akwai wata babbar korama wanda ita wannan koramai tana ci ma duk wani wanda yake zaune a Abukur tuwo a ƙwarya. Saboda duk ta mamaye wurare ana iya sanya kusan tifa hudu ko biyar ciki ba tare da ka gano ka ganta ba. Saboda haka duk wanda ya taho daga gusuncin nan ta nan yake biyowa ya ta mamaye gidaje da sauran hegga na mutane. Sannan daga nan arewa ita ma akwai ta ƙato ƙorama wanda wannan aikin dai ba dai ƙaramin hukuma ba sai dai irin su mataki na ƙasa da sauransu.
Tumadalla masu sauraro a nan shirin ya kammala. Yanzu a madadin wanda kuka ji mu da shi Aliyu Lol Abukur da gidan rediyon mura Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
Tumadalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da
Wannan rayuwa tana kawo damuwa. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.